بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yammacin juma'a 20 ga watan sha'ban shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 1 ga watan maris shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na 210 insha Allah a cikin jarangin darussa da muka musu lamba ta bai 1 daga wannan aji namu na faslu Sheikh Al-Albani lil usul daga makarantar Darul Hadis Salafiya dake Zaria a Nigeria makarantar Mal Albani Zaria Allah ya gafarta masa kamar yadda muka saba a wannan jeren giya ta darussa muna karatu ne daga littafai mabambanta na Ulumul Ala a yau insha Allah bami darasi farko daga littafin Ulumul Qur'anil Karim wallafar Dr. Nuruddin Aitar Allah ya gafarta masa idan ba manta ba muna ci gaba da bibiyan wannan malami a inda yake mana fashin baki game da muhimman littafin tafsirin alqur'ani mai girma zamu tashi a lamba ta 2 daga cikin jerin giyan littafin tafsiri na wato wanda suke da wanda ake ba suna da tafsir alfiqhi ko tafsir alahkam muallafat wanda suke da alaka da tafsiri na fiqhu na'am a lambar shafi na 101 inda yace saniyan nabiyu aljami' li ahkamil qur'an li abi abdullah alqurtubi aljami' li ahkamil qur'an wal mubayyin lima tadammana min as-sunnati wa ayil qur'an shine cikakken sunan littafin wanda aka fi sani da suna tafsirul qurtubi alqurtubi haka sunan yake qurtu da damma akan fa'ul ba qurda kamar yadda ake faɗi da Hausa ba Qurtubi sunan gari ne sanannen gari a ƙasar Andalus daga cikin garuruwan musulunci inda aka haifi shi wannan malami Allah ya gafarta mai malam yace huwa al-imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr ibn Farh al-Ansari al-Khazraji al-Andalusi al-Qurtubi sunan shi kenan Muhammad dan Ahmadu dan Abubakar dan Farh wanda yake mutumin ƙasa Andalus mutumin garin Qurtuba kuma wanda yake dangantuwa ga Ansarawa Khazrajawa saboda kakannin shi suna cikin jinsin mutanen Madina al-Ansar cikin Khazraj nasha'a fi Qurtuba thumma rahala minha ila al-Mashriq wastaqarra bi Munyati ibn al-Khasib Munyat ibn Khasib shimalai Asyut utufiya biha ama 71600 lil hijra Abu Abdullah al-Qurtubi ya taso a wannan gari na Qurtuba inda aka haife shi a ƙasar Andalus amma daga baya ya bar garin ya dawo ƙasar Misra ƙasar Misra shine suke nufi da Mashriq ya zauna a Munyat ibn Khasib a arewacin Asyut garin sa Imam Asyut ya rasu Imam Al-Qurtubi ya rasu shekara ta 671 ya rasu a watan Shawwal 9 ga watan Shawwal na wannan shekara Allah ya gafarta masa to farko abin da ya kamata mu lura nan shine Qurtuba shine garin su da aka haife shi kuma gari ne daga cikin manyan garuruwan musulunci a wancan lokacin amma sanda aka haife shi din nan garin yana cikin raunin shi ta fuskar siyasa ƙarfin siyasar musulunci saboda yana an haife shi yana matashi aka ci garin da yaki hasali ma baban shi yana cikin waɗanda aka kashe a ɗaya daga cikin hare-haren da aka kawo musu a garin idan ka koma cikin littafin Al-Qurtubi din ya bada labari in ba na manta ba tafsirin Suratu Ali Imran ya zo da yake magana akan wato abin nan ayoyin da suka shafi cewa shahidai rayayyu ne a tasaban lalina kutuli fi sabilillahi amwatan bal ahya yace babana yana cikin waɗanda aka kawo farmaki ya faɗi shekaran shekara ta 627 yace wata rana muna zaune an yi sahur da azumi kawai kafirai suka kawo farmaki suka dinga kashe mutane gida-gida yace babana yana daga cikin wanda aka kashe a wannan lokacin to dalilin da ya kawo magana shine yace a lokacin sai ya tambayi malamai fatawa shin dan kabiya ita ce wanda aka kashe shi ba a fagen daga an fita an tafi jihadi ba irin wannan kisa na amamaye ku shin shi ma shahidi ne wanda ba za a yi mishi wanka ba ko ba shahidi bane adiye kenan yace ya tambayi malamai wani yace za a yi wanka wani yace ba za a yi wanka ba wasu kace kaza suka ce kaza karshe dai yace haka muka mishi wanka muka mai jana'iza yace to amma daga baya sai na gane cewa abin da ya kamata mu yi shine mu mai jana'iza da jinin shi na shahidi daga baya bayan ya yi girma ya yi ilimi kenan yake faɗa wannan shi kuma garin ya faɗi ga baki ɗaya ya koma hannun kafirai a shekara ta 633 kamar ka ce bayan shekaru 6 kenan da faruwar wancan hadisa duk ana cikin wannan yanayi na rashin ƙarfin musulmi a lokacin musulmai suna cikin rauninsu to amma tarihi yana cewa shi ya fice a garin ne kafin a kai ga kwace garin gaba ɗaya na fata mun gane wannan sai ya tsallako ƙasar Misra da ya zo Misra ya zauna a wani gari mai suna Munyat ibn Khasib akwai a Misra har yanzu akwai jiha da ake ce mata Muhafazatul Mina ita ce asalin wannan garin akwai tarihi mai tsayi game da labarin sunan garin Ibn Khasib wani bawa ne daga cikin bayin halifan musulunci a Baghdad mutanen Misra suka yi wa halifa wani laifi sai ya ce sai na ci mutuncinku sai ya aika musu da bawa a matsayin gwamna kuma ya umarni bawan ya ce in ka je ka zalunce su ka kwace kudadensu ka kashe duk wani ka kai musu mutunci amma da bawan ya je sai bai yi haka ba ya je kuma sai ya fasara siratan sai hasana ya yi kyakkyawan mulki har aka wayi gari mutane suna tawa daga Baghdad su zo Misra neman alfarma a wurin shi su kyale halifan ma a can da halifan ya ji labari shi ne ya fusata ya sa aka zo aka kama shi aka cake mai aka tsiyaye mai idanun shi to duk da mai haka amma ya ci gaba da alheri yana kirki yana alheri har wasu waƙoƙi da aka dinga yi na yaban shi da alkhairin shi sai suka koma kunnan halifan to da ya ji shi ne tausayi ya kama shi sai sa aka zo aka ɗauki shi aka tabar shi Baghdad ya ce ka faɗa abin da kake so in yi maka sai ya ce ina so ka bani kyautan gari kaza shine wannan Mina din wani gari ne a port haka bakin ruwa yace ka bani kyautan shi ni da zuriyata ce to kaje an baka shine ya tashi da shi da duk zuriyar shi sai kuma wurin sai ya zauna to har sai garin ya zama sunan shi ita ke ce ma Munyat ibn Khasib kuma gani har yanzu sunan garin kenan amma yanzu Mina ake ce mishi Mina shine port to annan ya zauna a wannan garin shi malam Abu Abdullahi al-Qurtubi ya zauna shimale Asyut yana arewa da Asyut garin sa limamu al-Asyuti ko Asyuti suri wannan da ka sani dai malamin nan mashahuri ya rasu a shekara ta 677 kamar yadda muka ambata abin da 71 wa kana min ibadillahi salihina yana cikin bayin Allah nagari wa min al-ulama ila arifina yana cikin malamai masana az-zahidina fi dunya malamai waɗanda suka yi ma duniya saki uku al-mashghulina bil akhirah wanda yake malami ne da ya shagaltu da al'amarin lahira awqatuhu ma'mura lokutan sa ya raya su ma baina tawajjuhin ko dai fuskanta zuwa ga Allah wa ibadatin da bautar Allah wa tasnifin da rubuce-rubuce balaga min zuhudihi annahu tarahat takallufa yana daga cikin zuhudin da aka san shi da shi shine yayi watsi da wato rayuwa ta takallufi wasara yamshi bi thawbin wahidin ala ra'sihi taqiya a wancan lokacin ana rayuwa ta ƙarya shikin fi takallufi a nan wajen mutum zai sa sutura wanda wani ma da ƙare ke tafiya saboda nauyin kayan da ke jikin shi kuma kaya masu tsada wani yana tafiya da comboy na dawakai wani na tafiya da tawagar bayi da tawagar abin nan mawali da tawagar private security inda kaga ana irin yanzu din nan kowa ya samu kuɗi da alhaji da malami da dan boko da dan kasuwa da retired army da posto da limami da tsohon gwamna da tsohon chairman kowa yana takallufin rayuwa dole sai yana cewa shi wata tsiya ce to sai wannan abin ya zama yayi a lokacin shi kuma sai ya watsi da shi ya koma yana saka kawai kaya iya abin da zai rufe mai al'aurarsa misali a ce jallabiya kawai da watsagiya da ɗan hula haka karama irin tashi kafiya nace din haka ya dinga shiga irin ta ustazai yana yawo a gari kawai ba babban malami ba a lokacin da manyan malamai an san shigar su wata ta musamman ce zai sa riga da wando da alkyabba da abaya da makawiya da rawani da dogon carbi da manya-manyan zobba da yara suna biye da shi rike da kayan da tatafai da raƙumi na alfarma da kaza da kaza wani ma har da jiniya to duk wannan takallufin sai ya watsi da shi Allah ya gafarta mishi ya kasance zahidi ne mai ibada ƙwarai da gaske akhraja kutuban kathiratan intafa an-nas biha ya rubuta tafai da dama da malamai suka mutane suka amfana da su min kitabuhu tafsir alladhi natakallamu anhu malam itir yace daga cikin tafan nashi akwai tafsirin da yake magana akai shi tafsirul qutubi din yace wa tilkar fi afdalil azkar yayi shi akan tsarin littafin al-imam an-nawawi azkar an-nawawi amma nashi yafi nawawi girma sosai wa tadhkira bi ahwalil mauta wa umuril akhirah littafin shi na wa'azi da labarin lahira iran nan at-tadhkira mashhurul littafi ne sosai wahiya matbu'a da an buga su wala kutubun ghairu zalika mufida akwai littafai ma wadanda ba wadannan ba masu amfani kamar littafin shi al-ilam bima fi dinin nasara min al-fasad wal awham akwai kuma littafin al-muqtabas fi sharh al-muwatta suna nan dai littafai mabambanta malam ya sake cewa tariqatu hadha at-tafsir ga salon da yabo wajen rubuta wannan tafsiri nashi ismu hadha at-tafsir huwa sunan tafsirin nashi shine al-jami'u li ahkamil qur'an wal mubayyin lima tadammana min as-sunnati wa ayil furqan shine asalin sunan tafsirin amma yafi shahara da washtahara bi tafsirul qurtubi amma kawai tafsirin qurtubi ake cewa wa huwa min ajalli kutubut tafsir wa azamiha littafin qurtubi a wannan duniya ta ilimin musulunci yana daga cikin littafan tafsiri mafiya daraja mafiya daukaka wanda suke a sahun farko wannan malami kamar da muka ambata kafin mu je da nisa yayi karatu a gurin malamai da yawa akwai manyan malamai cikin su akwai Abu Muhammad Abdul Mu'ti Al-Lakhan malami ne mashuhuri a kasar Andalus akwai Al-Muqri Abu Ja'far Al-Qurtubi akwai kuma abin nan Abu Rawad Al-Iskandari wanda suka hadu a Misra sannan kuma Abul Abbas Ahmad ibn Umar ibn Ibrahim Al-Qurtubi Abul Abbas Al-Qurtubi mai Al-Mufhim lima ashkala min sharhi talkhisi Muslim kuma shi Abu Abdullah Al-Qurtubi kamar yadda tarihi nuna ya koyi karatun wannan littafi na Al-Mufhim a gun wannan malamin a gun shi Abul Abbas Al-Qurtubi dukkanin su malamin kasan Qurtuba ne sannan naf'an wajen amfani bayyana mu'allifu fi muqaddimati tariqatahu fihi wa tatakhallakhasu fi ma yi malamin ya bayyana tafarkin da ya bayar rubuta littafin kamar haka yace al-inayatu bir riwaya wa takhrij al-ahadith ina bada muhimmanci da ruwaito hadisai da bayanin inda za a same su wa bayanu jawanibil lughati wal i'rab ina kuma bada bayani akan fuskokin harshen larabci da i'rabun ayoyi wa dhikril qira'at da bambancin karatun ayoyi wa bayanun nasikh wal mansukh da bayani akan ayoyin da suka shafe juna ko da shafe wata wa iskatul qisas wat tawarih ya kuma ciccire labarai da kissoshi da isra'iliyat ya cire su da yawa wato ya shafe su wa ta'wili anha bil ahkamil mustanbata amma da dinsu sai mai gurbi da hukunce fiqh da ya tsakuro a cikin ayoyi wa zikira adilatul a'imma da fadan hujjojin limamai wadanda suka ce kaza hukuncin shi kaza ga hujjarsu wa summa al idla bi ra'ayhi bi inayatil hudu'i wal mawdu'iyya sannan kuma yakan fadna shi ra'ayin a cikin natsuwa a ilmance ba tare da zagi ko ashariya ko batanci ko tuhuma da jahilci ko tuhuma da kin Allah ko tuhuma da makamanta abubuwa irin haka ba wanda kawai zaka ga yana kausa musu murya su ne ƴan Shi'a Rafida yakan kausa harshe a kansu har ma akwai mashhur wannan mashhur Hassan Ali Salman yayi wani tafi wani juzu'i guda Rududul Qurtubi ala alar Rafida min khilal tafsiri ya ware littafi juzu'i haka kaman girman Bulugul Maram zaka iya samun shi yana nan a kasuwa zaka iya sauke shi ma ban sani ba ko akwai shi online Rududul Qurtubi ala Rafida ya tsantsamo a tafsirin gaba daya irin raddojin da Imam Al-Qurtubi yayi ma Rafida to yakan kausa musu da su da ƴan batiniya masu canza addinin Allah wayamtabu hada tafsir bi mazaya hamma wannan tafsiri yana da sifofi da yawa kafin abinda zai ambata ana so neman tambaya akan cewa tafsirin Qurtubi wato abin nan ne gamayya wasu tafsirai ne da ya karanta kamar yadda Zahabi yake faɗa a tarihinsa da ya masa a cikin tarihul Islam Al-Imam Zahabi bai ambaci Qurtubi wannan namu da muke magana akan shi a cikin Sirar Alamin Nubala ba sai dai babban Abul Abbas amma ya ambaci sirarsa a cikin tarihul Islam to anan ne da yake tarihinsa sai yake cewa imamun mutafanninun mutabahhirun fil ulum malami ne wanda ya san fannoni daban-daban ya goge a ilimi daban-daban lahu tasanifu mufida ya da littafai masu amfani ta dullu ala kasaratit tila'i wanda suke nuna fadin karatunsa wa quri fadlihi da kuma natsuwar falalarsa to wannan kasatul ittila din tabbas ta bayyana a cikin wannan littafi na tafsirin saboda haka akwai malaman da suka yi bincike na musamman akan gano littafan da Qurtubi yayi amfani da su wajen littafansa wajen yin tafsirinsa akwai littafai guda biyar na tafsiri wanda ana ganin su ne ya karanta ya narke su a cikin tafsirinsa na farkon su shine tafsirin Imam Tabari Al-Jami' na Tabari ya zaga yana yawaita nakalto maganganu asar daga Tabari sannan akwai tafsiri na Al-Mawardi shi ma ya kwashi maganganu sosai daga cikinsa musamman shi ma asar akwai kuma littafin I'rabul Qur'an na Abu Ja'far An-Nahas wannan kuma mafi yawa abin da yake kawowa da suka shafi al-irabi suka shafi wujuh na qira'a da bambancin al-irabin ayoyi duka yana ciro su ne daga wannan littafi na al-Imam Abu Ja'far An-Nahas mai suna I'rabul Qur'an wa ma'anil Qur'an akwai kuma tafsirin Ibn Atiyya Abdul Haq Ibn Atiyya shine al-Muharrarul Wajiz nan ma ya ciro maganganu da yawa wajen fiqh kuma kacokan zaka tarar da ya gina maganganun da yafi fiqhu ne ya ƙara abin da zai ƙara akan maganganun fiqhun da al-Imamu Abubakar Ibn al-Arabi a cikin Ahkamul Qur'an ko da yake shi Ibn al-Arabi shi ba duka al-Qur'ani ya fassara ba shi iya ayoyin da ake cewa ayatul ahkam kaman aya 500 kuma kamancin su akan su ya takaita saboda haka amma shi kuma Qurtubi duka al-Qur'ani ya kawo to akwai inda zaka ga baya magana akan fiqh kwata-kwata kamar babu wani fiqh da ya cire a wajen wanda shi Qurtubi shi Ibn al-Arabi bai haka ba haka wacce magana da malai ya ambata a baya wacce magana da aka ambata a cikin tarihinsa din nan kana min ibadillahi salihin wannan magana ce da ya dauko shi mai littafin nan daga cikin littafin Ibn Farhun al-Maliki wato abin nan ad-dibajul muzahhab fi akhbari man zahab ibn farhun ya rasu ne shekara ta 799 karshen karni na 8 shine yake waccan magana haka kuma ibn al-imad al-hanbali wannan shi kuma ya rasu shekara ta 1086 shi ma ya mushi tarjuma a cikin shajaratu adh-dhahab fi akhbari man zahab a inda yake siffanta shi da cewa kana imaman aliman ghawasan fil ma'arif min al-ghawasina fi ma'ani al-Qur'ani wal hadith yace malami ne wanda yake yana cikin wanda suka yi nutso mai zurfi cikin ilmomin Qur'ani da ilmomin hadisi to da haka babu mamaki da an same shi da wannan inaya da wannan karfin ilimi wayamtabu hadha al-tafsir bi mazaya hamma minha wuduhu ibaratihi wa suhulatihi sauƙin lafuzza da sauƙin karantawa wanda yake jin gama garin larabci na fusaha zai yi kanta littafin ya fahimci abin da malamin yake nufi da saukin larabci. Wamin hausu tartibihi, da kyakkyawan tartibi, kyakkyawan tsarin maganganu. Fa huwa yuqsimu al-afkara wa yaj'alu kulli fikratin mas'ala. Ya rarraba tunanin da yake maganganu akan su, mas'alun da yake magana akan su, kuma kowace mas'ala sai ya kira ta da suna mas'ala. Idan ka da ya fara zaka ji ya ce, bayan ya kawo ayoyi sai ya ce a cikin wannan aya fihi kaza masa'il, akwai a cikin fi hadhihi al-ayati kaza masa'il, adadi ya ce 17 ko 18 ko 18 ko makamantan su, sai ya ce al-mas'alatu al-ula kaza, al-mas'alatu al-thaniya kaza. Yana koya maka kai da kake karatu ko kake bincike, ko musamman wanda yake tafsiri a aikace, irin tafsiri da ake a kasashenmu, yana da kyau, yana daga cikin abin da yake da giyadi a cikin tafsirin galibin malamai a wannan kasashen, shine babu wani manhaji da suke bi wajen fassara ayoyi, abin da ya sauka kawai suke. Allah ya ji kamalar Jafar, zaka ga shi yana da wannan manhaji. Haka malam Albani namu shi yakan ma fada ya ce ga manhajin gam, ma'ana da an gama jan aya me zaka fara cewa, zaka fara kawo asbabun nuzuli ne, zaka fara yin wato tafsiri ne ijmali, zaka fara tafsiri ne na mufradat, ko zaka fara da athar. Zaka malam Jafar Galibi yakan fara da athar in akwai hadisai da suke fassara aya, sannan bayan nan da me kuma zaka biyo baya maganganun malamai, ko kuwa zaka fara sharhi ne na yau da kullun. Da maza ga wani kawai abinda kawai fado cikin tunanin shi kawai yake, kamar yadda kasan dai an zo na majalisin fira, kasan za a yi fira, ai ba wanda daga gida yake shiryo cewa ga abinda za a yi fira a kai, da abinda ya fado kawai shi za a yi. Amma shi karatu ya kamata ka shiryo cewa ga abinda za a yi, kuma mun gane ka shiryo in ka zo ka zauna a matsayin ka na malami tafsiri, ka san abinda kake fatan za ka karantar, ga inda kuma kake tunanin za ka tsaya. In ba haka ba shi ne za a yi ta ci barkatai, haka a yi ta cin shi barkatai, ba kai ba gindi. Saboda sai mutane su daɗe sabuwa tafsirin da wani malami yake karantawa, ba su san su me suke koya ba. Saboda babu manhaji, babu wani tafarki da yake bi. In an ja aya, iya abin da ya tuno kawai shi zai faɗa musu. Yana cikin magana, in ya tuno wani abu kawai sai ya saki wancan ya kama wancan. Ko wani ya je hu mai wata kalma, ya kama mai wata gulma, shi kenan sai ya ci gaba da wannan. Ya taba alaran man wahala. Allah ya kyauta. Wannan zai koya mutum wannan hikimar. Wa hakaza mimma yusaidul qari ala tartibi afkarihi wa husnil fahim, zai taimaka mai karatu akan tartibin fahimtarka da abin da ake fara. Wa minha atina'uhu bi ulumil lughati fi dilalatil kalima wa ishtiqaqiha wa wujuhil i'rabi wa fa'idatiha fil ma'ana. Da gaskiya abin da yake da cikin littafin nan wanda zai baka sha'awa kwarai shine muhimmancin da yake ba harshen larabci da bayani akan ma'anar kalmomi da fuskokin irabun su a cikin ayoyi da tasirin haka wajen bambancin ma'ana. Waminha annahu uniya bil istinbati min kulli alqur'ani fastanbata ahkaman min ayati laysa mimma yuriduhu ashabu tafsir alahkami ahkam alqur'an, ya ba da muhimmanci sai wajen tsamo hukunce hukunce, don haka ya fitar da hukunce hukunce hatta daga ayoyin da malaman ulumul qur'an, malaman tafsiri ba sa lissafa su a matsayin ayatul ahkam kamar da muka ambata. Wa min amsalati tariqatihi fil janib alfiqhi alladhi natakallamu anhu huna, ga misali qawlu ta'ala fi ayati alwudu faghsilu wujuhakum, qala rahimahullahu Qurtubi yace wala budda fi ghasli alwajhi min naqli alma'i ilayhi wa imrari alyadi alayhi, babu makawa idan an zo wanke fuska, da aka ce faghsilu wujuhakum, to wanke fuska yana daga cikin sharadan sa a ɗebo ruwa, al imrar a shashafa a cuccuɗa fuska da hannu. Wa hadhihi haqiqatul ghusl indana, ghusli indana, wannan a gurin mu shine asalin abin da ake nufi da faghsulu, wato ruwan sai an ɗebo da hannu, an sa hannu ya haɗa fuskar kuma an murza, kaga ya bambanta da kwarawa ko tsoma fuska misali a cikin bukitin ruwa, ya bambanta, ko yayyafawa. Abin da za a kira da suna wankewa, sai hannu da ruwa sun haɗa a jikin mutum. Ya ce wannan shine hakika abin da ake ce ma wankewa. Wa qad bayyanahu fil nisa'i, wacan hatta ya tsuhurna. Ya ce wa qala ghayruna, wasu malamai kuma suka ce innama alaihi ijra'ul ma'i wa laysa alaihi dalku dhalika, wasu suka ce zuba ruwan ne kawai ba dole sai an murza ruwan an cuccuda ba wala shakka annahu idan ga masar rajulu fil ma'i wa ga masa wajhahu aw yadahu wa lam yudallik yuqalu ghasala wajhahu wa yadahu yace kuma gaskiya ne a larabce idan mutun ya tsoma fuskar shi a cikin ruwa ko ya debo ruwa yayi haka ya sa hannun shi akan fuskar shi ya zuba ruwan ba tare da ya gogguga ba in ya haka gaskiya ne za a ce ya wanke fuskar shi wato ra'ayin sabanin ra'ayin shi kaga a cikin natsuwa ya babu ta'assubanci yace walunu annahu la yutabaru fi dalika ghayr husulil ismi fa idha hasala kafa yace gaskiya ne in abin da ake kira da suna wankewa ya tabbata to ya isar faqad rajaha madhhaba ghayril malikiyati kaga anan ya goyi bayan madhhabin da ba malikiya ba duk da nashi ya fara kawowa annahu la yajibu dalku fil ghasl cewa ba dole bane sai an mummurza an goggoga hannu a wajen wanki a wanke fuska ko wankan janaba saboda mutum yanzu in ya tsaya a kasan shawa wannan tayan gayu ta zuba ruwa a jikin shi har ko ina nashi ya jike da niyyar yayi wankan janaba a bisa wannan maganar da ba malikiya ba wankan yayi haka inda zai yi kurme a cikin ruwa ko ya shiga cikin irin bath din nan na yan gayu haka duk jikin shi ruwa ya hade wanka yayi malikiya sun shar'anta dole sai an murza da hannu ya kawo na maliki ya ce gaskiya ne amma wancan din ma in an yi haka sunan shi wankewa babu ta'assubanci babu zage-zage yace wasadalla bi anna al-ghamsa fil ma'i yusamma ghuslan wa bitali fa inal matluba husulu ma yusamma ghuslan wa ma ghuslan wa huwa ma'ana qawlihi la yu'tabaru fi dhalika ghayru husulil ismi ay la yajibu illa husulu ma yusamma fil lughati ghuslan ghuslan afunan natsha ghuslan fa idha hasala ay ma yusamma ghuslan kafa li ada'il wajib ya wadatar wa huwa insafun wadihun wa atimadun daqiqun ala usuli fani tafsiri wa tatbiqiha kaga wannan tsantsa adalci ne a cikin magana da kuma dogaro akan maganganu masu zurfi na kaidojin ilimin tafsiri shine kula da ma'anan harshe wa li itna'il qurtubi bil istinbat najiduhu yaltafitu li fawaida la yadhkuruha ghayru saboda kwarewar Qurtubi wajen istinbat zamu ga yana waiwayo wasu mas'aloli waɗanda wani bai taba ambatan su ba game da Alkur'ani sai shi wa min zalika qawluhu ta'ala kamar game da fadin Allah fa masabtatun bihi min hunna fa'tuna hujurahunna farida game da sadaki cewa mata waɗanda kuka ijdadi da su to ku ba su sadakin su wajibi qala al-Qurtubi fil aya Qurtubi magana kan wannan aya sai yake cewa دليل على انه اي المهر في مقابله البضع يتي دا aka ce ujurahunna ajar da aka ce ku ba su ladan aikin su sai yace wannan amfani da ba a ce fa'atuhunna muhurahunna aka ce fa'atuhunna ujurahunna kaman kudin aikin kwadago da suka yi kuma gani wannan lafazin na larabci sai ya jashi zuwa ga cewa wannan yana nufin shi sadaki kamar wato ana bada shi ne in extent for al'auran mace da ta halasta gare ka lianna ma yuqabilu manfa'a musamma ajr kuma abin da zaka bayar na cin muriyan abu kaman kudin hayan gida ko kudin haya na tasi ko a caba idan kayi amfani da kayan mutum ka biya kudin haya to wannan yana an halasta maka manfa'a sani yace wa garik salafal ulaba fil ma'qud alayhi fil nikahi malamai sun yi sabani akan menene asalin abin da aka yarjejeniya akan shi kaba da wannan sadaki ma huwa menene shi badalul mar'ati duka gangar jikinta ne ka biya kudin amfani da shi aw manfa'atul budi koko amfanuwa da al'aurata ka kwanta da ita kuma ta haifa maka yaya aw alhil wato halastin cewa in kun yi mu'amala ba ku yi zunubi ba a hailul istimta talastu a kwarin ce duk akwai wannan zantutuka wa zahirul majmu' ce abin da yake bayyana gare mu shine duka waɗannan uku an hada su ka biya kuɗin su fa innal aqda yaqtadi kullu zalika wannan zancen da yake na wajen wanda babu wani malamin fiqhi da ya ambaci wannan magana a duk duniya sai shi duk wanda ma zai dauko ta to daga gurin shi aka dauko ta yana da irin su da yawa a cikin littafin saboda dukka wajen fiqhu tsabar wato wasa kwakwalwa ne na malamai da ake yi abin nan academic activity ne ake ai ta wasa kwakwalwa ana tadabburi ana nutso kan lafuzza da kalmomi da jumloli da ayoyi da masu kama da su ana ta fitar da abubuwa kuma wannan aiki ne na lada tadabburi din ومن غاية إنساف القرطبي وسمو فضل رفضه نيل من أئمة الإسلام وإن وقع ذلك من بعد أعلام مذهبه مما يعطي أهل العلم درسا في ذلك لقد كان أبن داك سامو للمال القرطبي أو كي يد قرطبي يا 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 لو كاكا ودرشن شن متنشن مالمي أتكين تفسير إنسا يا حكيتو مغنغن مالمي دا داما وسيا تنكريسو وسيا يددسو وسيا ناكشاسو amma ba taba ganin inda yewa wani irin wato abinda mu yanzu ake ce ma raddi cin mutunci ko batanci ko zagi ko tuhuma da bata ko tuhuma da ƙarya ko tuhuma da jahilci isa kamar yadda na sha ambata anan jama'a duk wanda ya ci wannan tafarkin ilimi ne tafarkin irin nan irin nashi ilimin yake magana amma ba irin tafarkin ilimi da aka sani a culture na ilimin musulunci ba tafarkin wani zai raddi sai an yi zagi sai an yi batanci sai an yi tuhuma sai an tashi dutse hannun riga wannan ba tafarkin ilimi bane shi yasa ba za ka ganshi a rubuce altafin malamai ba ba za ka ganshi a rubuce malamai suna yin haka sai dai ka ji a malamai masu magana da baki ina fata mun gane amma duk malamin da ilimin shi ya kai rubutu to za ka ga Allah ya so Allah ya tsarkake alƙalamin sa daga wannan wannan yarinta don wannan yarinta ce har kai yarinta ce sai da abin da aka maka sai kai zagi da abin da aka maka sai ka rama yarinta ce har kai وهكذا جاء تفسير القرطبي جامع جامع احكام القران جامعا كسمه دليل تاف متترتي كما سننسا لفنون اللغه والعلوم التي يحتاج اليها المفسر يتتر ابوان ده مالامي يكي بكاتا مسبوكه باسلوب واحد ودان ده اكا تسارا سو ده سلو وند يكي كومي افيلي وترتيب جميل ده ترتيب وند يكي مي كيو وتقسيم ميسر ده كما رربوا وند يكي مي سوقاوا مما جعل هذا التفسير من أجل كتب التفسير وأعظمها نفعا وأكثرها تداولا في هذا العصر أو أن ذا عندما يكتشكي يا رجل تفهم ما فيها مهمة ما فيها درجة ما فيها يا دوا هذا لما وأن التفسير ينا رجس كن تفسيرا ده بي ومتن أشي زي كن تدع القرآن زي تفسير القرآن زي بنشكي أكن علم القرآن كم يأي وداتوا يتي بارو وانشدشي بدي هيفا وكنش أني إدو بإدني هكا za kuma ka iya rike shi ya wadace ka daga sauran ma'ana idan mutum zai karanta alqur'ani yanzu kamar tafsirin na azumi zaka yi kai ka sa qurtubi gaba shi ka ce iya abin da ya fada shi zaka karanta a hakan zaka zama kamar kana karanta da tafsirai ne mabambanta kuma za a samu ilimi mai yawa zaka ba ga malamin mu Malam Albani Allah ya gafarta mai ai shekarun baya can ya taba yin tafsiri ta hanyar amfani da wannan littafin tun yana tafsiri a muciya kenan ko a cikaji ko kasu suwan sana na hayar da tafsirin Qurtubi haka kuma lokacin da tafsirin suratul Juma'a da dai kusan a dukkan karatukan da yin tafsirin Alqur'ani mai girma duk wani malami wanda yake nema ya samu abubuwa gamsassu za ka ga yana kokari ya ga cewa yayi amfani da littafin Al-Imam Al-Qurtubi wajen tafsiri an buga shi bugawa mabambanta amma dukkanin bugawar da aka mai kamar yadda malamai suke faɗa hayar da littafin bai sami irin kulawa da ta cancanta ya samu ba akwai bugu dai daya wanda ake ganin shine yafi kyau da shi ma malamai ba su gamsu da haka yake kamata ya zama ba shine bugun ayhatul misriya lil kutub wato darul kutub misriya kenan wanda sun mai bugu kala daban-daban to akwai bugu da suka mai kamar yanzu shine na hudu wanda yake zuwa a cikin mujalladi 22 din nan shine bugun shi mafi kyau a yanzu dai da ake amfani da shi akwai bugun Sheikh Abdullahi Turki na kasar Beirut akwai bugu kala daban-daban da aka mishi Allah ya sa mu dace to wannan kenan na'am eh magana ce shi mai fada ai da yake ba yace asal magana da muke ba cewa annal mahara fi muqabalatil bud'i yace ghairu musallam لأن الاستمتاع مشترك بين الزوجين
وسمي المهر أجرا لتأكيد لزومه وإلا فهو عطية للمبتدعة للمرأة. قال الله تعالى النساء صدقاتهن نهدة أي عطية مبتدعة ليست في مقابل شيء.
magana ce yake ta saka malamai tattaunawa ce mai tsayi ba ita in muka ce zamu shige ta to zamu mun zamu zama mu da manhajin mu ba shi sa kawai na tsallake ta
shin wannan magana da ya fada haka take ko ba haka take ba shine Nurdin Idris bai yadda ba
kaga wannan tsakanin su ne wallahi almusta'an ta tsallaka al'ibar fi khabari man abar al-imam Shamsuddin al-Rahabi yana cigaba da kawo mana tarihin mutanen da suka rasu a shekara ta 303 shekara da Imam an-Nasa'i ya rasu zamu tashi inda yake fada daga shafi na 445 da yake wa fi al-Hafiz al-Kabir Abu al-Abbas al-Hasan ibn Sufyan al-Shaybani an-Nasawi sahib al-Musnad tafaqqaha ala Abi Thawr wa kana yufti bi madhhabihi wa sami'a min Ahmad ibn Hanbal wa Yahya ibn Ma'in wal-Kibar wa kana thiqatan hujjatan wasi'a ar-rihla qala al-Hakim كان محدث خراسان في عصره مقدما في التثبت والكثرة والفهم والادب والفقه توفي في رمضان يجي وفيها اوان شكر ديها الى يوم بابن مالمنا ابو العباس بابن عباس الحسن دان سفيان الشيباني النسوي wannan ma dan garin su malam nasai ne sahibul musnad ya da musnad tafaqqaha ala abi thawr ya koyi fiqiwa wannan malam abu thawr malamin imam shafi'i kenan ko wa kana yufti bi madhhabihi yana fatawa da madhhabin Abu Thawr din wa sami'a min Ahmad ibn Hanbal cikin malaman sa akwai malamu dan Hanbali wa Yahya ibn Ma'in wal Kibar wa kana thiqatan hujja malami ne amintacce a madogara wasi'ar rihla da ya tafiye tafiye da yawa Abu Abdullah al-Hakim yana cewa shine malamin hadisin kasar Khurasan a zamanin sa muqaddaman abin gabatarwa ne shi wajen tasabbut wajen zurfin ilimin sa da tabbatuwar sa da yawan karatunsa da fahimta da adabi da fiqh ya rasu a watan Ramadan mai albarka wa fiha har ila yau a cikin wannan shekara Abu Ali al-Jubba'i malam Abu Ali al-Jubba'i shine wane Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Basri Sheikh al-Mu'tazila babba malamin nan na Mu'tazila Abu Ali al-Jubba'i Juba Juba in an fadi sunan garin kadai ba Jubba kuma ake cewa ba Juba gari ne har yanzu a ƙasar Iran a jihar Khorasan ta ƙasar Iran an haifi shi wannan malami shugaban ƴan ɗariƙar Mu'tazila shekara ta 235 hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irsa wannan shekara wa Abu Sheikh al-Mu'tazila kuma baban malamin Mu'tazila shine malamin Mu'tazila mafi girma a zamanin sa kuma dan shi ma ya gaji wannan jagorancin mu'tazilawar shine Abul Haitham wanda shi kuma ya rasu 321 za a ji shi a can gaba kana insha Allah wannan malami Abu Ali al-Jubba'i ya tashi daga kasar Iran ya koma kasar Misra da zama tun yana kankanin yaro ya zauna ga wani malami suna Abu Yaqub al-Shahhab Abu Yaqub al-Shahhab wato Yusuf ibn Abdullah al-Shahhab shine malamin shi da ya karantar da shi ta farkin Mu'tazila har ya shaye koshi kuma shine wannan da suka tattauna da Abu Abu al-Hasan al-Ash'ari akan al-Adl da ya zama sanadiyan tuban Abu al-Hasan al-Ash'ari Abu al-Hasan al-Ash'ari ya taso a gidansu Abu Ali al-Jubba'i maman shi ta yi aure a gidan kisan shahararriya ce wannan malami dukkanin ra'ayin da ka sani na Mu'tazila yana da su hasali ma yana daga cikin kamar da Rabi yake fada yace shine huwa man sahala al-kalama wanda ya saukake musu ya ciccire abubuwa masu wahala a ciki yadda ake iya karantawa a fahimta shi ya aiki wajen kamar kace tahdhib ya hazzabe musu wannan ilimi na ilmul kalam ya zama kowa na iya karantawa ya fahimta ba wai sai khawasu shi ya wannan aiki da larabcin shi mai kyau da ibarorin shi masu sauki da abin da aka sani na kore ganin Allah a lahira da tabbatar da aiki ga bawa khalqan wa ibda'an cewa bawa shi ya aikata shi ya halicci ayyukan shi qadariya kenan domin Mu'tazila ra'ayin su ne da qadariya a wajen wannan da kuma har ma akan da ƙari ma akan haka domin shi yana cewa ma al-azmu
alal kufri kufran wal azmu alal kabirati kabiratan. Mutum yayi nufin yayi nufatan bari ya bar addini, to wannan ma kare ya fita da shi daga addini. Da zarar mutum a cikin zuciyar shi ya tunanin anya ba zai bar musulunci ba ma kuwa, to abu abu alal zibai yana yin haka, al azmu alal kufri kufran. Haka mutum yayi tunanin bari ya wani sabo, yayi niyyar bari ya sata, bari ya ƙarya, bari ya ci amana, yana yin wannan niyyar koda bai kai ga aikatawa ba, gun abu alal zibai to yayi laifi, kuma ka san su laifi a gunsu fita daga musulunci. Allah ya kyauta yan ni da ra'ayi ire-iren waɗannan marasa dadin ji, Allah ya gafarta mana. Wafiya Ahmad ibn al-Husayn ibn Ishaqa Abu al-Hasan al-Baghdadi al-ma'ruf bi sufi as-saghir malam as-sufi as-saghir shine Ahmad ibn al-Husayn ibn Ishaq rawa'an Ibrahim at-Tarjumani wa jama'a. Wafiya a wannan shekara ila Abu Ja'far Ahmad ibn Farh al-Baghdadi Ahmad ibn Farh ibn Jibril al-Baghdadi al-Muqri ad-Darir wannan ɗaya ne daga cikin ɗaliban Qur'ani a makarantar Abu Amr ad-Duri, Duri dai mai ƙira'a wanda yake da manyan masu riwaya guda biyu, Hafsu ad-Duri da Susi, wannan malamin. To duk da ke su Hafsu ad-Duri da Susi ga wanda suka sani sun san ba ɗaliban shi bane kai tsaye, sun ɗauki riwaya ne a gun shi ta hanyar Al-Yazidi go. To amma shi wannan ɗalibin shi ne ma kai tsaye tasaddara lil iqra muddatan dawila, yayi zaman karanta da alqurani tsawon lokaci. War wal haditha an ibn al-madini, ya riwaya hadisi daga Abdullahi dan Madini. Wa fiya Ishaq ibn Ibrahim an-Naisaburi al-Bushti rawa an Qutayba wa Khalqin, ya da riwaya da Qutaybatu da wasu mutane da yawa. Wa fiya ila yau a cikin wannan shekara Ibrahim ibn Ishaq al-Ansari al-Almati al-Hafiz sahibu tafsiri rawa an Ishaq ibn Rawiya wa Khalqin, shi ma Ishaq ibn Rawiya ne malamin sa da wasu malaman. Wa fiya ila yau kuma a wannan shekara Ja'far ibn Ahmad ibn Nasr malam Ja'far ibn Ahmad ibn Nasr al-Hafiz Abu Muhammad an-Naisaburi al-ma'ruf bil Hasiri, ana ce mishi al-Hafiz al-Hasiri, sami'a Ishaq ibn Rawiya lalle arba'in Ishaq sun mutu a wannan shekara. Wa kana hafidan abidan, malami ne mahaddacin karatu kuma mai bauta Allah sosai. Wa fiha Abdullah ibn Muhammad ibn Yunus as-Sammani as-Samanani Abu al-Husayn Abu al-Thiqati ar-Rahala, ɗaya daga cikin matattun malamai masu yawace-yawace. Sami'a Ishaq shi ma wurin Ishaq da Rawiya wa Isa ibn Zaghba wa tabaqatihi ma da sauransu. Wa fiha Amr ibn Ayyub as-Saqat bi Baghdad, ya rasu a garin Baghdad a wannan shekara. Rawa an Bishr ibn al-Walid wa tabaqatihi, yana riwaya daga Bishr dan Walid da sauransa. Wa fiha Muhammad ibn al-Abbas ibn ad-Darafsa Abu Abdurrahman al-Ghassani ad-Dimashqi ar-Rajul as-Salih, mutumin kirkin nan. Rawa an Hisham ibn Umara wa Idda wa sunsu. Wa fiha ha ila yau dai Abu Abdurrahman Muhammad ibn al-Mundhir al-Harawi al-Hafiz Shakkar, haka ake mishi laƙabi Shakkar, tawafa wa jama'a wa rawa an Muhammad ibn Rafi'in wa tabaqatihi. To bari a bashi yana tunda an samu gaba mu dan taba daya. Na'am, sai usulul fiqh ala manhaji ahlul hadith, yana ci gaba da kawo mana bayanai game da wato ka'idojin ta'amuli da maganganun sahabbai a cikin usulul fiqh. Yace alqaidatu al-khamisa, ka'ida ta biyar, as-sahabiyyu adra bi marwiyihi min ghairi, sahabi yafi wanin sa fahimtar abin da ya ruwaito. Idza rawa as-sahabiyyu hadithan, idan sahabi ya ruwaito wani hadisi, wa fassarahu dhalika as-sahabi, sai wannan sahabin ya fassara abin da ya ruwaito, aw hamalahu ala ma'anan muayyan min al-ma'ani, ko ya aiki da hadithin ta wata fuskar wata ma'ana keɓantacciya. Fa innahu yanbaghi al-wuqufu ala ma dhahaba ilayhi as-sahabi min ma'ana dhalika al-hadith, ya dace idan an zo fassarawa a ɗauki fassarar wannan sahabi, li'annahu huwa rawi al-hadith wa rawi adra bi marwihi min ghairi, ka'ida ce wannan cewa ar-rawi adra bi marwihi min ghairi. Wa idha ikhtalafa sahabiyani wa kana ahaduhuma rawiyan lil hadith فإنه يقدم قوله على الصحابي الآخر إذن صحابي بيو سكي صحاباني أكن وتفسر أكو وتفهنت سيدا ما تأيدا قتكين سيارو تو حديث ليش أفو مسألة تو ونم متمن يو تو حديث زا أقبات درعي إنشاء أكن نتأيان وند شياج أمبا دا حديث ني يكاو ناش فهنت كما إن دا عائشة فرواد عائشة دا أبو هريرة دا ابن عمر دا جابر دا مكمن تنس ومنغاني كما سالي أبن دا أبلا دا عمر يفادا دا يجي أبو هريرة ينا مغانا غما دا كيرات شي كاي أبو هريرة ونن حديث ممنا ينعاك فإيش يا إيرا إيرا مؤدن gashi ya kawo misali yace qala sam'ani fi qawatil adilla sam'ani yace amma tafsirur rawi li ahadi muhtamili alkhabar yakunu hujja fi tafsiril khabari kalladhi rawahu ibn umara anna almutabayi'ain bil khiyari ma lam yatafarraqa idan ka dauki hadisin almutabayi'an bil khiyari ma lam yatafarraqa wannan mashhurin hadisi akwai riwayar shi abdullahi dan umar akwai kuma riwayar wasu sahabbai daban riwayar abdullahi dan umar wanda tana cikin sahih bukhari da littafin Tirmidhi wanda yake ishara anan ne wannan karin shine cewa Abdullahi dan Umar da ya ruwaito hadisin ya fassara shi wa fassarahu bit tafriq bil abdan la bil aqwali fa yakunu aula li'annahu qad shahada min khitabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma arafa min maqasidihi wa kana tafsiru bi madlati naqli domin ya halarci inda annabi ya fadi maganar kuma ya fahimci maganar fahimta ta ya ga wanda ya fada kuma ya fahimci me yake nufi wanda aka yi abu a gaban shi ko wanda aka yi tare da shi a waje wanda ya karanta a aji tare da malamin dole zai fahimta me malamin yake nufi da wanda ya karanta littafin ko ya ji labari daga baya ya daga cikin karambani wani wanda yake a gefe ya tunanin wanda yake cikin tsakiya shi ya fi shi sanin kamar yadda karambani da mutane suke yanzu wanda yake rike da mukamin gwamna ko chairman ko commissioner yan sanda kai ko coach din yan kwallama ya fi ka fahimta abin da ake kai dan kallo a gefe amma sai ga mutane suna ta zagalgalewa akan abu kamar su ne masana ko kamar su ne suke rike da kambun wannan yana daga cikin alamar karancin fahimtar yadda rayuwa ma take kafa akai magana addini daga sahabbai sun fi kowa fahimtar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake rufi da magana kuma isu ma wanda a gaban shi aka yi ruwaito yafi an fi tsammanin ya fahimta fiye da wanda baya wannan ko bai nufin ba za a iya samun wani ya zama malami daga baya har ya fi wani da ya gabace shi ilimi ba ana iya samu da annabi ya ishara lubamu ballakin aw a min sami'in wannan abu ne mai yiwuwa amma dai a ɗabi'ance ana sa ran wanda ya halarci wajen ya gani ya fi wanda bai halarta ba wanda bai gani ba to hadisin albayyani bil khiyar ko almutabayyani bil khiyar dauga in ka koma cikin littafin Khatib al-Baghdadi tarihu Baghdad Baghdad ya gaskiya abin da ya ruwaito abinda su Sufyan ibn Uyayna suke tuhuman Abu Hanifa Allah ya gafarta musu gabaki daya cewa yayi mu wannan hadisin isgilanci dan da aka faɗa hadisin sai yace to ara'aita in kana fi safinati dan suna cikin jirgin ruwa za a yi wata shida ba a rabu ba yau shine cikin zai tabbata kin misali wannan yana daga cikin abin da yasa wasu masu kare na sauraron karatun shi a cikin su Allah ya gafarta musu gaba daya almuhim rabuwan ana nufin rabuwa ta fuskar an gama magana an biya an karba an ba da receipt ko an yi transfer ko kuma an yi hauzi ko menene ko sai an rabu da jiki kowa ya tafiyar sa to Abdullahi dan Umar da ya rawaito hadisin sai ya fassara shi a aikace nafi yake cewa ga kuma cikin sahih bukhari nafi yake cewa wa kana ibn umara idza ishtara shay'an a'jabahu ko yu'jibu wannan lafazi ɗaya waɗannan Abdullahi dan Umar ya kasance idan ya sai wani abin da yake so bai so a canza cinikin faraka sahibahu sai ya mabe ba wajen don ya tafi shikenan ciniki ya kare wato wannan yana cikin samaha addinin musulunci da kuma sauƙaƙawa mutane mu'amala ɗabi'a kamar yadda Sheikh Al-Allama Uthaymeen yake faɗa a ɗabi'ance mutum abin da ya gani yana so wani lokaci idan shi ma yakan rufe a kai kawai ya kosa ya biya kuɗi to wani lokaci kuma sai bayan ka biya kuɗin sai hankalinka ya dawo jikinka ka gane kai anya kuwa ba a cuce ni ba wani ya ga waya ya ga hannun wani yana so ko computer ko ya shiga shago ya ga atamfa ko leshi ko wani abu ko ya je a anna mashi wani fili to jikin shi na rawa ciniki ya suri ya fada amma bayan ciniki kuma ya fada sai hankalin shi ya dawo jikin shi kuma sai ya gane kamar ba haka yake kamata ba to har a lokacin a shar'anci a musulunci kana da yancin ka ce kai na fasa ko kuma gaskiya sai amin rage ko kuma kai ne kayan kace ni kuma ban ma yadda ba gaskiya nayi saurin sallamawa ina buƙatar ƙari in ba haka ba cinikin nan bai yi ba da kunna musulunci shine bil khiyar malai tafarraqa amma idan aka riga aka rabu idan ciniki ne wanda da zaran an rabu shikenan an gama da an rabu shikenan ma'ana ka shiga shago ka sai biredi ka biya kuɗi ka fito ka je gida kana zuwa kuma sai kaga a ashe G5 aka baka ba ne su na ɗayan ba wala wala ne ya sabon da kuke ba mutane din nan esteem ko wani dai na yan gayu haka ko na ABU to shikenan sai ka hakura sai dai Allah ya sanaka bare ta kawai kace an cuce ka saboda an sa wata fitila a shagon mai kala baka gane abubuwan yadda ya kamata ko shagunan nan ka shiga ba za ka gane kala abubuwa ba za ka ga a da ganga ake saka wasu fitilu masu canza abubuwa kala to haka za ka hakura an riga an rabu to amma idan har yanzu akwai ba a gama ba akwai baka biya ba to kaga wala mai tafarraka har yanzu haka idan fili ne ba a baka takardu ba ko ba a je an yi rubuta dilo ba assignment ba ko lauyoyi da su mai anguwa ba su sa hannu ba ko da an anshi kudi har yanzu lam ya tafarraka ciniki bai kare ba ina fata mun gane wannan lam ya tafarraka to har sai an gama komai yadda kai hauzi kai da kasiya kai ma da kasiyar kai hauzin kudin ka babu sauran kare bin damo to sai kuma aka rabu a jiki kowa ya tafi abin shi ciniki ya kare ta kullu wanda duk aka cuta to haka zai hakuri sai dai Allah ya mai mishi da mafi alkai amma in ba kai ga haka ba to akwai malamin ta akwai abin nan wannan fa amma ba sa kowane sharadi ba idan ku an sa sharadi dama sharadin yana to Abdullahi dan Umar shi a aikace shi da to hadisin sai aka ga yana yin irin wannan abin kamar yadda Bukhari ya ruwaito da wannan ta'aliqin na Nafi'u shi mai riwaya daga malamin nashi haka nan al-Imamu at-Tirmidhi ya kawo a cikin wa fil babi kaza kaza wal amalu ala hadha din da yake cewa an koma cikin kitabul bayu za ga ya kawo wannan magana cewa Abdullahi dan Umar ya kasance yana sauri ya bar wajen koda zai dawo daga baya idan ya haka to ciniki ya riga ya fada kenan to wannan fassarar ta Abdullahi dan Umar to tafi karfi a gun malamai fiye da sauran fassarori wanda suke ganin cewa koda ana wurin kamar shi Abu Hanifa baya itibari da wannan to da ya kawo wancan shubuhan cewa to in a jirgi ne ba wanda za a iya wata shida ba a rabu ba su kuma malamai suka ce in dai ba a rabu ba misali a ce yanzu da safe ku hau mota kai da wani mutum sai ku kai ciniki za ku je Lagos kaga wuni za a mota ko to ni ba a rabu a mota nan ba har yanzu cinikin nan ana yi warware shi a goma malamai suka ko kuma kuna zaune a gona zan makoki nan za a wuni sai kuma kaga wani abu kana so to har sai an rabu din aikace sannan ya zama cewa cinikin ya warware insha Allah wallahu ta'ala alam sai sake cewa alqaidatu sadisa idza khalafa sahabi ma rawahu fal ibratu bima rawahu la bima ra'ahu kaji adalci kuma idan sahabi ya saba ma abucin an ce idan ya fadi fassara wani ya fadi ta fassara daban za a amfani da fassarar sa nan kuma sai ya bayyana cewa a zahiri ga wani sahabi ya saba wa abin da ya roto daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to fal ibratu bima rawa la bima ra'a karatun da ya kawo shi za a karba ba abin da ya gani ra'ayin shi ba as-sabiu la yukhalif ma rawahu an amd musan da cewa sahabai ba irin mu bane mu ne mutun ya san abu da gangan sai ya kiyin aiki da abu ya shafa irin shi toka wani ma bai da tawilin da zai fada sai dai kama kawai wa inna ma yukhalifu ma rawahu li amrin yana sabawa ne dan wani abu kawai saboda mene kanisiyan kamar mantuwa wani hau zalika ko makamancin sa fa idza khalafa ma rawahu fa innahu yutrahu ra'ayuhu wa yukhadhu bi riwayati in ya saba wa abin da ya ruwaito za a watsi da sabanin nasa a rike ilimi dan annahu la qawla li ahadin ma qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda maganar sa bata kai karfin ta manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam qala al faqih qala al khatib fi al faqih wal mutafaqqih mun sha magana kan tafin nan cewa ɗaya daga cikin tafai muhimmai game da tarbiyyar ilimi da bai dace a ce mutum mai karanta shi ba al faqih wal mutafaqqih da kuma ɗayan na faqih na dai shi khatib wa ilahu al jami' li ahkamir rawi wa adabis sami sai kuma ka tsallaka sauran tafan guda biyu waɗanda mun sha magana akan su idza rawa sahabi an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisan injimalan khatib kenan idan sahabi ya rawaito hadisi summa ruwiya an zalika sabi khilafan aka samu kuma ya ruwaito abinda yana aikata sabanin haka la limarawa fa innahu la yambagil akhdh bi riwayati yambagil akhdh bi riwayati za a riko da riwayata sa wa tarki ma ruwiya anhu min fi'li abar abinda aka ruwaito na aikin sa au futiyahu ko fatawarsa kamar Abu Hurairah ya ruwaito hadisin alula haka kuma yana alula hawuye ko yana yin hakka fada har kaza to kaga za a aiki da wancan hadisin na gurra ba za a aiki da wannan aikin na sahabi Abu Hurairah ba yace yace li annal wajibu alaina qabulu naqlihi wa riwayatihi an annabi sallallahu alaihi wasallam la qabulu ra'yi kuma abin da yake wajibi akan mu shine karban riwaya ba karban ra'ayinsa ba wali annahu la yahilu li ahadin an yadhunna bis sahibi an yakuna indahu naskun lima rawa aw takhsisun fa yaskutu anhu kar kuma a fara tsammanin cewa tunda ga ya aikata aikin to akwai hadisin da ya share abin da ya ruwaito ne amma bai faɗa bane wannan zato ne mummuna a ce ya ki faɗa mana fa yuballigu ilayna al-mansukh ya ga mana abin da yake an daina aiki da shi wal maqsus duna al-bayan lian Allah ta'ala ya qulu innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun lalle wanda suke koye abin da Allah ya saka a littafi bayan Allah ya bayani suke boye kuma shari'a bayan ta bayyana ga mutane a cikin littafi Allah ya ce waɗannan Allah yana tsine musu kuma masu tsinewa ma suna tsine musu wa kana za Allahu sahabatan nabi sallallahu alaihi wasallama an zalika kuma sahabbai Allah ya tsarkake su daga wannan tafarki na cewa za su dinga boye gaskiya saboda haka ba za a ce ya boye bane amma ba za a aiki da aikin shi da ya sabawa hadisan da ya roto ba za mu sarara insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullahi